الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أي متن ونوني متار البركة نا أصبر در الله دي وانديدا تيدا ديا دواتنزل قعدا hijrar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 20 da watan 5 watan mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam واللفر أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى أولا مسلاش ميتار البركة ندار الحديث أولا أنقوام البركة تيميتو أولا قرينة تاوات مهوري النجر يوضا متاشد درسين أكو أجير كراتتكنا أولا اللتاف ديدي قبات حديثنا نشدة Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya datar da mu a gun fahimtar hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma hore muna ya ba mu damar kwatanta aikata abinda suke karantar da mu mal yace al hadithu sadisu hadisi na shidda an abi hurairata radiyallahu anhu an samu daga aba huraira Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة وللمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب wannan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shi ya fitar da shi hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin sa a cikin wato abun da shahi babi na arwalla hadisi mai lamba 172 haka al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitab al-Tahara hadisi mai lamba 279 hadisin yana karantar da mu wani hukunci ne da likitanci tare da kuma karatun da wasu ba sa da shi Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Abu Hurairah tabbas manzon Allah ya ce wa sha karantawa cewa inna wa anna tufidani tawkid yace anna rasulullahi ba shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala yace idza shariba al-kalbu fi ina'i ahdikum idan ɗayanku ya sha abun shansa a idan kare ya sha a cikin kwanan ɗai daga cikinku idan kare ya sha daga cikin kwanan ɗai daga cikinku fal yaghsiluhu sab'an to ya wanke kwanan so bakwai jama'a mun fahimta annabi ce idza shariba al-kalbu fi ina'i ahdikum idan kare ya sha daga cikin kwanan dan uwanku ko kwanan ɗai daga cikinku aka aje abu sai kare ya zo ya sanya bakinsa ya sha ta hanyar abin da ya shafi watan abin da ya shafi halshensa to manzon Allah yake cewa falyaghsiluhu sab'an wannan umarni ne annabin Allah yake falyaghsiluhu sab'an ya wanke wannan kwanan so bakwai wali muslim al-imam muslim sai ya fitar da shi ya ƙara yace ulahunna biturabi wankin farko daga cikin bakwai kin da za ka yi ya kasance da ƙasa za a wanke sa wankin farko a cikin wanki guda bakwai da mutum zai wakarar kwanansa da kare yayi amfani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya kasance da ƙasa akai amfani da shi jama'a mun fahimta wannan hadisi malum suka ce yana karantar da mu ababe kamar haka abu na farin cewa ashe dangin kare abun da ya shafi kare najasa ne da ba najasa bane to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni ba da a wanke kwanon har so bakwai sannan kuma najasa karanta kai ta inda akwai dushin lafiya da cuta tare da ita har yadda wanki dai bai isa ba ko kuma uku ba su wadatar ba ko biyar har aka je da bakwai kuma sai aka ƙara cewa ɗaya daga cikin wankin nan bakwai ya zamanto an sanya ƙasa a ciki sai suka ce shin wannan hukuncin ya ta'allaka ne da kwano kadai ba tare da sauran ababe ba kwano ne kadai idan kare ya sha a cikin sa za a wanke so bakwai idan kare ya ci a cikin acid ko kuma cikin plateau ko kuma watan cikin tukunya da makamantan wasu abubuwan da ake sanya abinci tarmusu da makamantansu za a wanke ko ba za a wanke ba suka ce wannan umarnin wannan taqyidin bai zamanto kadai ba da kare shi kadai domin akwai abinda musulunci yake karantarwa na irin kabe gun malaman usul suna da wasu qawaid akwai lokacin da za a zo a qayyade akwai at-taqyid wanda yake taqyidi ne ake yi amma ba na abun nan ba na taqaitawa misali lokacin da Allah subhanahu wataala ya haranta auren matan da kauri agola sai ce waraba ibukumul lati fi hujur allati dakhaltu bihinna fi hujurikum afwan da matan da kuka aura wanda kuka kwanta da su wanda diyan agolan da agolan matan ku da kuka aura wanda kuka kwanta da mahaifansu wanda suke cikin gidansu cikin gidajen ku ba sai kuka fahimta ba mutun ne ya auro mace tana da diya agola sai ta zo da ita to cikin matan da musulunci ya haranta ya aura akwai wa'annan wannan yariyar agolan sai Allah ya ce wanda take cikin gidanku sai wasu suka ce kenan agolar da bata zo da ita wanda ba ta cikin gidan shin zaka iya aurenta hukuncin shi ma ya hau akan ta duk da ba ta a cikin gidan to haka shi ma duk abin da kare zai amfani da shi cikin abin da mutane suke yin amfani da shi ko idan ya sha abun shan sa to wannan hukunci shi ma ya rata ya kasa ina fatar mu fahimta wallahi ta'ala alam wannan hadisin wali muslim ulahunna bi turab magana ce ta al-imam muslim wanda ya haka ito sa banda imam al-bukhari wanda tana cikin littafin sa hadisi mai lamba 279 sai ki ta walahu kuma har yau ya tabbata daga al-imam muslim din fi hadisi abdullah bin mughaffal daga hadisin abdullah dan mughaffal Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa kalman anna rasul sallallahu alaihi wasallam addu'a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yake cewa idza walagha al-kallu al-walagu inji malumai shi da ashrubu bi tarbi al-lisan shine sha ta hanyar mutun ya lallai abinan mutun ya lallai ta hanyar gefen halshi abinda malam Bahaushe yake kira nam lallagi irin abinda hatta zaka ga irin su shanu suna irin in za su sha ruwa ta gefen halshi suke sha ko wannan shine ake cewa alwalahu annabi ce idza walaghal kalbu wadari'uhu yalihu saboda fi'ili ne wanda yake mu'tal fi'ili ne misali alfi'lul misali shine fi'lin da fara da harfin illa shine kare ya sanya gefen halsa sai yana sha daga kwano ko kuma ya lallaga kwanon to yayi alwalagu a cikin sa sai annabin Allah yake cewa fi ina'i a cikin kwano nan ba ai istisna'i ba kowane irin kwano kwanon koma waye sai ce fagsiluhu sab'an to ku wanke sa wanka guda bakwai a tabbatar an wanke wannan kwanan watan guda bakwai sai ce wa afiruhu thaminata biturabi a turmuza na takwas ya zamanto an sanya ƙasa a cikinsa ina fatar mun fahimta afiruhu sai ya zamanto at-ta'fir shine at-taghmiru fil afwa huwa turab shine a turmuza ba a cikin agoga ko agoga ƙasa a kansa malum suka ce miyon kare akwai wasu mikro ko wasu sinadari tattare da shi na cuta wanda ba abun da ke gusar da shi sai ƙasa sai suka tattauna a gaggashin wannan mas'alar shin mutun zai iya amfani da sanya sabulu ko kuma shampo ko omo wajen wanke kwanan da kare yayi amfani da shi wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna akan ta wanda Sheikhul Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala yayi bayani a cikin sharhi littafin sharfin da yawa umdatul ahkam sharfin da yawa umdatul ahkam a takaice abin da suka ce shine cewa abin da ya shafi kare to annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi da ƙasa yayi umarni ne da ƙasa saboda ita ce ta fi cancanta kuma ta fi fidda wa'innan sinadaran wanda sabanin sabulu ko zai iya fitar da su duk da alkitancen zamani an taɓa gwadawa cewa a baiwa kare a abu ya sha sannan kuma a sa shampo da wasu ababen da ake wankewa a wanke sai a kai shi labo a auna wannan microbe da ke da kai akwai alamunsa akwai asarkinsa baya fita duka amma kuma sai aka zo aka sanya ƙasa to kuma sai aka wanke kuma sai aka ga abun gaba daya ya fita ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam doctor doctor ne ko wato likita ne wanda yake uban duk wani likita a duniya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam a daga cikin ma'anar wannan hadisi ji malumai cewa ai karina daga cikin dabbobi almustakraha wanda aka kyamata na daga cikin dabbobin da aka kyamata wanda wani lokaci an yi wani dan lokaci a Madina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa girda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu kashe duk wani kare a cikin garin Madina duk wani kare a cikin Madina annabi ya ce mu kashe sa wanda hadisi ne wanda malamai su inganta wannan hadisi sai dai akwai karan da aka rangwanta duk da akwai hadisi da yake cewa mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kai kare ko kuma wani butun-butuni mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kai kare ko kuma wani butun-butuni wani foto haka mala'iku ba sa shiga a cikin sa sai wanda suka ce to hukuncin aje kare a cikin gida meye hukuncin sa suka ce aje kare a cikin gida bai da amfani matukar ba ya kasance dan farauta bane domin ubangiji subhanahu wataala ya bada dama a ma'ida akwai karan da Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa wanda za a karantar da su su je su yi sarani za su iya farauta su kamo wanda an karantar da su kuma an karantar da su to wannan karan ba laifi aje su amma duk wani kare wanda ba su ba to kuskure ne aje kare a cikin gida kuskure ne daga cikin abun da ke hana mala'ika ya kawo maka ziyara a cikin gidanka sannan kuma wani zai ce to ai aka maka lawo muna ajewa ne saboda gaji haka wani zai ce ko wasu sun tattauna akan wannan mas'alar malamai sun yi maganganu kwarai da gaske a kai daga cikin maganganunsu suka ce idan mutum yana halin ya dauko mai gadi to bin babu aula ya dauki mai gadin ya aje karen ya dauki mutum ya aje in kuma babu yadda aka iya yi ya kasance na cikin tsaka mai wuya dole sai da abinda zai kula da kuma ad-darurat tubih al-mahdurat wallahu ta'ala alam wa ajal da aka kare dai na daga cikin dabbobi wanda aka kyamata wanda kuma ana dokar kazanta da kuma rashin lafiya tattare da su kuma shari'ar musulunci ta yi umarni da a wanke kwana da duk kare amfani da shi a wanke sa guda bakwai a sanya na bakwai ya zamanto waton ya kasance na an yi amfani da ƙasa wannan domin a samu cikakkiyar tsafta domin na sha karantawa cewa musulunci daga cikin abin da yake kariya shine ku dinga lura ad-dururatul khamsa wannan kullun ka dinga tunani akan su cewa musulunci kullun yana tunanin lahir dan annabi adam duk abin da zai kawo maka duk shewar lafiyar ka to ba idan kai ta'ammuli da shi ba duk abin da zai taba lafiyar dan annabi adam to haramun ne ya amfani da shi saboda musulunci ya zo yayi kariyar yana kare ababe guda biyar daga ciki akwai abin nan akwai lafiyar dan annabi adam Allah subhanahu wataala ya dace da mu a daga shin wannan hadisin malamai sun tattauna suka yi sabani a cikin wasu ababe kamar haka shin ya zan wajibi mutun ya wanke kwanonin guda so wanke ya wanke kwanan so bakwai ala tartib far ordu ya jero su ya wanke dai ya je wanke bi ya wanke uku ina ba da kuna fahimta kamar in zaka wankewa dole so lokaci guda ne zaka wanki ke su tattare da abun nan me ke da suna tattare da ka jeronto ba tare da ka tsawaita ba ba san ku fahimta ba wanke kwanonin da annabi ya ce a wanke kwanan so bakwai to wankewar bakwai kin zaka iya ka wanke in an jima gobe ka zaka ka wanke ko kuma a'a ila tilas zaka wajero wankewar ne a lokaci guda suka ce abin da yake zahiri a cikin wannan hadisi shine kada a doki tsawon lokaci ma'ana ayi su akan abin da yake watan yake tare wanda shine hadisi yake karantarwa wallahu ta'ala a'lam sai abu na ƙarshe shine ma yustafadu ko ma yu'khadhu min alhadis abinda zamu iya doka a matsayin fa'ida da darasi a cikin wannan hadisi wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka na farin an tsananta game da najasar kare cewa kare najasa ce mai girma saboda kazantarsa akwai kazanta tattare da kare kare ne fa zai iya tabo dubarsa da halshensa ko kaga wannan akwai kazanta a tattare da shi sannan kuma ciye duk abin da zai taba to wannan abun yana da najasa sai an tsarkake wannan abun sannan kuma idan kare yayi ya sha cikin abun sha to shine ruwa ne ko abinci ne duk hukunci guda ne nama ne aka aja makare saman kwano ya shi ci ko kuma ruwa ne aka zuba masa ya sha to duka hukuncin su guda ne wankewa za a yi saboda a wanke wannan najasar kuma wanke wannan ana yin wankewa guda bakwai ne sannan kuma ɗaya daga cikin wankewan na bakwai ko na takwas ya kasance da turdani da ƙasa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai hadisi na gaba الحديث السابع حديث نبكوي عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تودأ نحو وضوئي هذا وقال من تودأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وانا حديث الامام البخاري فتر ده شي حديث من لمبا 160 ديدي الامام مسلم حديث من لمبا 226 حديث عمران مولى عثمان اذا aka ce maula shine wanda ya kasance bawa kuma aka intar da shi kun fahimta to shi umran maula usman umran مولى عثمان بن عفان معنى عثمان دان عفان ne da bawa ana kiran shi wa umran sai yemi sai ya intar da wannan bawar sai ya zamanto da to sai a ce maula usman wanda usman yar ya intar da shi radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda su biyu dalili dukkan su sahabbai ne shi umran sahabin annabin Allah ne sannan kuma usman sahabin annabin Allah ne kaga a shari'ar musulunci watan wane bin mutuwa kai ka babu fifiko sai da jin tsoron Allah subhanahu wataala dan kana mai gida kana deje ko SJ baka da wani matsayi a cikin abun nan a wajen Allah sai in ka fi su jin tsoron Allah subhanahu wataala annahu ra'a usmana shi umran yaga usman dan affan wanda yake sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dai daga cikin al-ashar al-mubashirin bil janna ko kina cikin mutun guda goma da aka wa bushara da aljanna kuma salisu khulafa ar-rashidun shine mutun na uku cikin khalifofi na musulunci kuma zunnuraini wanda ya auri diyar annabi guda biyu ya annu ruqayya kuma ya auri ummu kulsum matarsa ta fara ruqayya ce wanda ya aura cikin diyar annabi ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta rasu annabi sallan ya aura masa watan ummu kulthum radiyallahu ta'ala anhuma wa arda Allah ya kara musu yarda daka sannan kuma dai daga cikin jagoran suka taimaka da dukiyar su wajen ciyar da wannan musulunci gaba har ta kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyar Usman dan Affan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana a gidansa zaune sai Abubakar Siddiq ya nemi izinin shiga gida sai aka yi masa izini da ya shiga annabi yana dan gijirci ya dan kwanta shi ba ku jaba shi ba zaune ba sai Umar bin Khattab ya shigo zai shiga shi ma ya nemi izini aka ba sa dama ya shigo annabi na yadda yake lokacin da Usman bin Affan zai shiga sai manzo Allah sallan ya tashi zaune ya gyara zaman sa sai ya dan ƙara jan wannan sai ya rihi koran sa to da annabin Allah da suka wace sai Aisha radiyallahu anha wa ardata ta bai manzo Allah ya annabin Allah Abubakar Siddiq ya shigo baka tashi ba zaune Umar bin Khattab ya shigo baka tashi zaune sai Usman dan Affan ne dalili sai ta mata ala astahayi mimman tastahayi minhul malaika ashe bazan ji kunyar waɗanda mala'iku ke kunyar sa ba yace wallahi Allah Usman dan Affan mala'ikun da ke sama suna jin kunyar sa sahabi ne wanda yake da girma kware da gaske cikin sahabbai Allah ya kara masa yarda wanda shina cikin an bashi wata annabin Allah yake cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm duk abinda Usman yayi daga yanzu wallahi ba zai taba imani sai ya mutu da imani duk abinda zai ba zai taba aikin da yayi ba saboda yayi ne da ikhlasi kuma dan Allah subhanahu wa ta'ala yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da su a cikin aljanna to mawqi humran yake cewa ra'a Usman yace naga Usman da'a bi wudu'in idan aka ce alwudu shine ruwan arwalla kamar da al-Imam an-Nawawi ya faɗa alaihi rahmatullahi ta'ala da al-Imam Zamakhshari malamin lugha ne al-Imam Zamakhshari malamin lugha ne suka ce alwudu shine wato ruwan da ake yin arwalla amma alwudu ita arwallan kanta ina fatar mun fahimta idan aka ce al-ghusl ana nihin abinda za a yi wanka da shi amma al-ghusl wankan da kansa karan kansa yana batar mu fahimta to Usman dan Affan ana zaune da abi wudu'in sai ya kira yace azo masa da ruwan arwalla shi Usman yace azo masa da ruwan arwalla muna fahimta fa afraga ala yadihi sai ya karkata ya zubo a hannayensa min ina'ihi daga kwanansa ma'ana ya karkata kwanan da yake yin arwalla akan hannayensa ya zubo ruwa fa ghasalahuma thalathan sai ya wanke watan hannayensa guda uku ya wanke hannaye aga taru ana nihin nan zuwa nan sai ya wanke su guda so uku da ya wanke tare da cuccuda su domin cuccudawa su malaman malike suna ganin wajibi ne ka cuccuda hannunka a wajen arwalla farko do da ka cuccuda su duk wata lum'a ka dan sa hannuka dan zuwa tsakanin farce da farce suna ganin wannan wajibi ne wanda suna ganin sunna ce muakkada kuma suna ganin alal istihbab mustahabbi ne Usman sai ya wanke hannayensa salasan so uku thumma adkhala yaminahu fil wudu'i sai ya sanya hannunsa na dama a cikin akwanin da yake yin arwalla kwanin da ke da kai ruwan arwalla thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara sannan ya kwarkwara baki shine tamadmada idan ka ce tamadmud shine mutun ya sa ruwa cikin baki ya kurkure bakinsa sabanin yadda wasu suke yi na za su sa hannu suna zozawa wannan kuskure ne abu fahimtar wasu malamai ya ci karo da abinda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya annabin Allah yayi shine kafin ya fara yin arwalla yana yin aswaki ne shi yasa yana zowa arwalla kurkurewa yake har yake cewa laula ana shukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salati kuma a kulli wudu'in a wata riwaya ba dan da nake jin tsoron na tsananta wa al'ummata ba to da na umarci su da yin aswaki tare da kowace arwala duk arwala mutun yayi aswaki to sun matamma da sai ya farkwara bakinsa wastanshaqa kuma ya shaqa mahancinsa ya shaqa ruwa ya ja istinshaqa shine ka ja ruwa ta hanyar alkhayshu ta hantunan mutun wastanthar kuma sai ya hacike thumma ghasala wajhahu thalasan sai ya wanke fuskarsa so uku to ba yi bayanin cewa shaqa kwarkwara baki da shaqa ma da hanci da hacikewa so nawa aka yi ba masu da ce kalmar cewa thumma ghasala wajhahu thalasan duk ta doke wayance ne da kwarkwara bakin da shaqa ma hancin da hacikewan da wanke fuskar baki daya so uku yayi ina batar mun fahimta amma kuma ai abin da zai zo nan gaba zai ƙara tabbata mana da wannan sai ya ce wa yadaihi ila mirfaqain thalasan sai kuma ya wanke hannayensa zuwa tsintsiyar hannu idan aka ce ila suka ce ila lan tufidu ma'a ai ma'al mirfaqain ba bakin tsintsiyar hannu ba tare da tsintsiyar nan guyar hannu, ita guyar hannu tana cikin abin da ake wankewa wajen arwalla. Wani abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin sharhin wannan littafin na Umdatul Ahkam, wanda kuma al-Imam an-Nawawi shi ma ya faɗi wannan zancen cewa ilal mirfaqaini ana ne ai ma'al mirfaqaini, tare da watan guyar hannu tana cikin abin da ake wankewa. Salasa su uku, summa masaha bi ra'sihi, sannan ya shafa makansa, summa ghasala kilta rijlaihi, sannan kuma ya wanke watan kowace cikin kafafuwansa guda biyu. Salasan, yace har so uku yana zuba musu ruwa yana wankewa. Summa qala, sai yace, wa yake wannan kenan magana? Wa zai magana kenan? Usman dan Affan, masha Allah. Sai Usman yake cewa, ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, naga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, tawadda'a nahwa wudu'i hadha, yayi arwalla irin yadda arwalla ta wannan ne da nayi ta, kwatankwacin wannan arwallar. Nahwa dan da tashbih, nahwa tana ne kamar ta ce ne a nan, kamar yadda nayi arwallan nan haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi irin arwallar sa haka. Wa qala, sai annabin Allah ya ce, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, duk wanda yayi man shartiya, ce huna tufidu shart, tawadda'a fi'lu shartin ne, man tawadda'a duk wanda yayi arwalla irin wannan arwallar tawa, thumma salla raka'atayn, sannan yayi salla raka'a guda biyu nafila ba farilla ba, bayan yayi irin wannan arwallar, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, bai yi wani waswasi ba a zuciyarsa, baya bai kawo wani hadisi ba na zuciya ya ta tunanin wasu ababe wasu ke da hadari kwarai da gaske akan sha'anin rayuwar duniya, ana rancen sha'anin rayuwar duniya, bai yi waswasi ba akan ababen da shafi rayuwar duniya, shi ake rance a nan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, to an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa. Idan mutum ya irin wannan arwallar, to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa abin da ya gata na zunubansa. Kuma ai ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yin arwalla tsakanin sallah zuwa sallah kamar duk zunubin da kai kananan as-sagha'ir, kusan zunubi kashi biyu ne, akwai as-sagha'ir kuma akwai al-kaba'ir, akwai kananan zunubai kuma akwai manyan zunubai. To idan mutum yayi as-sagha'ir, kananan laifuka zunubai, ko da kayi arwalla ka bar su daga nan, ko kun fahimta? Kananan zunubai da kayi su, da ka in ka aikata kananan zunubi sai ka zo arwalla, in laifin da kai a ido ne ka doka, to kana wanke da nan kuma ka goge wannan laifin. Idan ka san mutum yana da teku ne bakin gidansa, ko kuma yana da yana shiga so biyar yana wanka, haka idan mutum ya yi arwalla zai sallah yake, duk wani zunubin ya goge sa. Amma fa al-kaba'ir dole sai ka gama da istighfari, manyan zunubai sai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala gafara. Ba ga shaka Allah ce ba, daga cikin abin da ke sa Allah ya yahe mutum as-sagha'ir shine misaltar al-kaba'ir, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffiru ankum sayyi'atukum. Idan kuka disanci as-sagha'ir kaba'ir, sai Allah ya karkare muku manyan zunubai, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna. Ina fatan mun fahimci wannan hadisin da kyau, ko da haka wannan hadisin daga cikin abin da yake karantar da su al-ma'anil ijmali nasa, ma'ana ta global, muka doka yana karantar da mu irin yadda annabin Allah yake arwalla, siffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe kaga idan ka je kiyama Allah ya tambaye ka arwallan da kake yi waye koya maka, ce a hadisin Usman dan Affan ka karanta, shikenan kawai, da hujja ce. Hadisin yana nan a cikin Umdatul Ahkam, kuma Al-Imam Al-Bukhari ya kasa, Imam Muslim ya kasa. A nan naga arwallar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wanda bai karanta ba zai kawo dalili? Da ka murke wannan shine dadin karatu kenan, ko da Allah zai tambaye ka miye dalilin ka dai kaza, to kuma ga hujja kenan, ko haka? Da haka wannan hadisi na karantar da mu arwalla ta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kuma ita arwalla daman ma'anarta a yare na Larabci, al-wudu bi ma'ana an-nazafa, ana nihin tsaftacewa, ni tsare, saboda shi musulunci fa gaba da sa tsarki ne, musulunci gaba ɗayan sa sarki ne annazafatu min al-imani tsafta na daga cikin imani ka dibi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wallahi ba sa wasa game da abin da shi tsafta sannan kuma daga cikin mafi girman ibada yin arwalla kuma daga cikin abin da malamai suka faɗa cewa da duk dalibin ilimin da yake son ya samu kaifin hadda da kaifin basira a wajen karatu sai kasance kafin ka shiga aji ka dinga yin arwalla Allah zai bude maka kwakwalwarka a rayuwa ba san kun fahimta ba mana zama da arwalla yana cikin abin da ke taimakawa dan annabi Adam ya samu saukin kwakwalwa wajen haddata abu wajen karatu wanda galibin wasu ba su fahimci wannan ba iska wani irin in ana kura in ta zahi ta cije musamman in ana rasin tare in ta cije masa ga yato ya dan karabe wallahi kai yayi zahi sai yayi Allah ya sauke kaga arwalla ya kamata ya ce XR kin da bai gane ba sai ya je yayi arwalla ko sai ya zo ya zauna ya zai gane da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya samu wani lafiya a wannan ƙarƙashin wannan gabar ta wannan hadisi malamai sun yi sabani shin menene hukuncin shaƙa mahanci a cikin arwalla shin shaƙa mahanci mustahabbi ne ko wajibi ne wannan maganganun malamai suka yi so suka ce wajibi ne ka shaƙa mahanci wasu suka ce a'a mustahabbi ne wasu suka ce a'a kuma me yake da suna sunna ce mu'akkada wanda shi da kuma mustahabbin sunna ce suka ce mu'akkada al-imamu abu hanifa da al-imamu malik ibn anas imamu darul hijra da al-imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala da kuma al-imamu sufyan as-sauri da suka ce kuma suka ce shaƙa mahanci mustahabbi ne a cikin arwalla ba wajibi ba suka ce shaƙa mahanci mustahabbi ne ba wajibi ba suka kawo dalilin cewa akwai ababe guda kuma daga cikin sunnar annabawa ashrun min sunanil mursalina wanda hadisi ne wanda wasu sun yi nan kwankwantan wannan hadisin siharsa cewa ababe guda kuma daga cikin sunnar annabawa sai aka kawo ce daga cikinsu akwai shaƙa ma hanci sannan kuma suka kafa a dalili da ayar Qur'an da take cewa faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku suka ce wanke huska hanci daga cikin mi na daga cikin huska wallahu ta'ala a'lam sai suna ganin a'a wannan sunna ce ba wajibi bane suka ce wannan sunna ce ba wajibi ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai abu na gaba shine akan shafa makai shine Qur'ani ya nuna cewa za a shafa ne ko amsahu bi ru'usikum to wannan shafawar shi duka kan ne gaba dai ake shafa makai ko kuma a'a wani bangaren ma ya wadatar kusan akwai wanda su yi suna arwalla sai ga mutun ya hidda hulata ya dan yi haka to shi wannan yayi ko bai yi ba ai ya dan shafa makai dai ko to yayi ko bai yi ba malamai sun yi sabani akan wannan suka ce na fari shafa makai gaba ɗayan sa alal istihbab mustahabbi ne a cewa mutun ya shafa makai gaba ɗaya amma sai suka yi sabani shin idan ka shafa wani ba shafa wani ba yayi sai dai abin da yake shine shafa makan gaba ɗaya shine mafi a'la wallahu ta'ala a'lam wa ajal Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a gurguje abinda zamu iya doka a matsayin fa'ida cikin wannan hadisi a matsayin darasi shine an shar'anta muna kafin kai arwalla ka wanke hannunka so nawa so uku sannan kuma ashe kaga babu laifi mutun ya sa hannunsa cikin abin da yake mi wannan da yake yin arwalla kuma in ana sa wani hannu ake sawa hannun dama ina batar mu fahimta sannan kuma an shar'anta muna watan cikin arwalla mu kwarkwara baki mu shaƙa mu hanci mu hacike da ruwa guda ko da ruwa daya ma'ana da shaƙa mahancin da haci kewa duka a ruwa da kurkwar bakin a ruwa guda idan ka ɗibo ruwa ka samu baki abinda ya rage na ruwan da ke cikin hannunka shi zaka shaƙa mahanci sai ka haci ka fitar da cikin bakinka kayi guda wannan hadisin yana karantar da wannan maganar sai kuma abin da shafi wanke huska shi da wanke huska daga matsirar huska daga matsirar gashi zawa kunya nan sannan kuma zawa haba gemi na daga cikin abin da ake wankewa idan karami ne idan kadanni ne amma inda yawa ne kuma ba sai ka make da suna ba sai ka tsetsefe shi ba a amma in ka dani ne dole sai ka wanke gabaɗi ka tsefe saboda yana da cikin abin da ake wankewa haka wanke hannaye ana wankewa ne guda uku sannan shafar kai ana shafa makai shafa guda ne sannan kuma cikin abin da ake wankewa na arwalla gu ai ijiyar kafa idon kafa yana da cikin abin da ake wankewa a wannan hadisi yana karantar da wannan ababen sannan kuma an shar'anta son samu sunna in kai arwalla to kai nafila raka'a guda biyu mun fahimta idan kai arwalla kai nafila raka'a nawa wata rana shugaban halitta annabi Muhammad yace wa Bilal dan Rabaha Allah ya kara masa yarda Bilal me ya kake yi naje ina bayan a aljanna ina jin tafiyar takalmin ka baye garin cikin aljanna wani aiki ne kake ka samu wannan matsayin ina gaba cikin ina tafi cikin aljanna ina ji ai karar takalmin ka Bilal a cikin aljanna baye garin sahu kana biyar sahu na me kake yi sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba san ina yin wani abu ba na azo a gani in ma ko nayi to wani abu guda kadai ne shine ban taba shiga makewayi ba face in na fito sai nayi arwalla kuma ban taba yin arwalla face sai na raka'a guda biyu baye gare ta ba mun fahimta duk in ya shiga dush ya fito sai yayi mi sai yayi arwalla in yayi arwalla kuma sai yayi mi sai yayi raka'a guda ko yanzu arwallan ma za ka ka shigo masallaci kuma sai wazaf kake ta bibi in antirnu kana ta bi cikar gurbkin ne ko wani ma a Facebook ya ta kalle-kalle wani ma TikTok yake sai ya shigo ya rage volume Allah ya sauwaye Allah ya samu wani lafiya kuma wannan hadisi na karanta da mu cewa idan mutum yayi arwalla cikakkiya to ana gafarta masa gaba daya zunubansa Allah ya gafarta masa baki daya sai hadisi na takwas alhadith athamin an amr bin yahya almazani an abihi qala daga amr dan yahya almazani daga babansa qala yake cewa shahidtu amr bin abil hasan na halalci nazo wa hasan amr dan ay ibn abi hasan dan baban hasan sa'ala abdullah bin zaid shi amr dan abi hasan ya tambaye abdullah dan zaid Abdullahi dan Zaid ya komo san shi ko an wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam daga arwallar game da sha'anin ya siffar arwallar annabi take fada'a bi taurin da aka tambaye shi annabi yake yin arwalla fada'a bi taurin sai ya kira da a kawo masa kwano at-taurud ai at-taur kwano da ake sanya karamin kwano na ruwa fatawadda'a lahum wudu'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai musu irin arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akfa ala yadayhi min at-tawr sai ya karkata kwanan sai ya zubo ruwa a hannunsa fa ghasala yadayhi thalasan sai ya wanke hannayensa guda uku thumma adkhala yadahu sai ya shigar da hannunsa fit-tawr a cikin wannan karamin kwanan fa madmada sai ya kwarkwara bakinsa wastanshaka kuma ya shaka ma hancinsa wastansara kuma ya hatike thalasan so uku بثلاث غرفات دقلفر قفتر روا غدا uku mana yana kalfo ruwa so uku ya farkara baki ya shaka mu hanci ya hacike so nawa yayi wannan so uku ina fatar mun fahimta mun bai cika ratun fa wad madha sai ya farkara bakin sa daya wastan shaka ya shaka mu hancin sa biyu wastan sara ya hacike salasan so uku sai ce bithalasi gharfatin da kwafatar dokar ruwa guda uku kwafatar ruwa guda uku ya kwalho ruwa so uku ya ɗibo ruwa a hannunsa in ya sa ma baki ya kwarkware sai ya shaka ma hanci sai ya hacike sai ya ƙara ya sa ma baki ya shaka ya hacike ya ƙara har sai da ya so nawa ashe kaga kuskure ne cikin arwalla kai mi ka kwarkware baki daban ka shaka ma hanci daban annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba sun ma adkhala yadahu sai ya ƙara shigar da hannunsa fit-taura a cikin wannan karamin kwanon فغسل وجهه ثلاثا سيوانك وسسسو سوءك ثم أدخل يده في التور سنة يقال شكد هنو ساتجن وننقوانا فغسلهما مرتين إلى المرفقين سيوانك هنو ينسسو بي هرزوا تاردا إجير هنو ثم أدخل يده في التور سنة يشكد هنو ساتجن قوانا هريو فمسح بهما رأسه sai ya shigar ya shafa ma kansa ya shafa ma waton kansa fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida, sai yazo da su gaba kuma ya koma so daya. Fa aqbala shine yazo da shafar yazo wa adbar kuma ya maido shafar da yayi so daya. To ba kawo zancan shafa mu kunne ba anan ko, to ina shafar kunne, to ai mun shafar kunne ana yin ta ne tare da shafa mu kai, kana shafa mu kai ka dawo, to ai shi kuma kunne na cikin mi, suna cikin kai, sai ka shafa musu ba sai ka sabunta ruwa ba. Sabanin abinda malaman mafiya yawan malaman malikiya suka tafi akai suka ce wa tajdidul ma'u lahuma, sabunta ma kunne ruwa suka ce sunnatun, sunna ce, sai da bai tabbata ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ghasala rijlaihi, sai ya wanke kafafunsa. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, bada bi muqaddim ra'sihi, sai ya fara daga magabacin kansa inda gashi yake tsirantowa, hatta zahaba bihima ila qafahu, hasira zo da kwattarsa, sai ya zo da hannayensa ga kwatta. Summa raddahuma, sai ya maido hannayen nasa, hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu, har yazo zuwa ga inda ya fara wato shafawa agunsa. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, har yau dai ta al-Imam al-Bukhari, atana rasulullahi sallam, manzon Allah sallam ya zo muna, fa akhrajna lahu ma'an, sai muka fitarwa manzon Allah da ruwa, fi taurin, a cikin wani kwano, min sufrin nadalma, muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari da al-Imam su suka fitar da shi. Ina fatar mun fahimta, kaga wannan hadisin yana karantar da mu cewa ashe kai ana fara daga magaba da inda matsirar gashi take, ko la kana da sanko, to ba za ka ce inda gashin kai fara, a'a, a asali inda gashin mutane kowa yake farawa, to a nan za ka fara. Ina fatar mun fahimta. Sannan kuma yana karantar da mu cewa waton shafa ma kunne tare da kai ake yin sa, sannan kuma ana shafawa ne tare a tafi a dawo, wannan shi ne abin da musulunci ya karantar. Kuma babu laifi mutum ya yi amfani da kwano na dalma yemi ya yi arwalla da shi, ko wannan hadisin duka yana karantar da mu wannan ababen. To mu je hadisin mu'ida babin, ko alhadisu tasi', hadisi na tara, ana Aisha radiyallahu anha, an samu daga Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Ainan kowa ya san wace ce Aisha, ko ummul mu'minin, ummu Abdullah. Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wadda manzon Allah yana ji da ita. Ya san ba ta yi wa mutum ya haɗa mace ya ɗaya ya ce dukan son da yake musu egalite ne, ƙarya yake, komawa ya faɗa wannan ƙai makareci ne, impossible. Allah ne ya faɗa, ya ce walan tastafi'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, yi daga so ka haɗa soyayyar matanka ba za ka iya ba, soyayyar da kace duk da kake son su haka, wanda kake son, wanda kake son wannan, Allah ya ce lan tafidun nafil abadi, har abada ba za ku iya yi ba, da ban za a samu wata tafi wata, ko tafi kyautata maka, to da mun kuma Allah ya sanya zuciya tana son wanda, abinda mata ba su gani ba kenan, shi ba zuciyar namiji ana samun ta ne ta hanyar mi kyautatawa mai gida, nuna masa kauna da soyayya, tausayinsa, yi masa ababen da ya kamata a ce ana yi masa a cikin gida. Amma sai ta zauna kawai, wallahi wasu mata dai sun rako mata ne a duniya, Allah ya shirye su. Tarinci da Allah a kowanne bai san me ake ce ma daɗin aure ma malam Isma'il bai sani da shi, bai sani ba, saboda bai iya zaunawa ya yi minti 30 da iyalinsa suna fira a tashi lafiya, bai iya ba, ya yi kaɗan minti 30 a zauna ana fira su da ita a tahi an watse lafiya lissalin alin, wani bai iya ba, ta bayyanta sai kakin a dashi sai an yi rikici, uwarka babanka ake yi, waran kowa ya ɓaci. Ina ba ta a kowane shi kawai fa, in gagga a yi masa murmushi to daman za a masa fakacir, ana so a tashe shi wani abu, akwai idifram da zai zo da wasu buƙatunta, to nan kan ta san yadda za ta yi duk ta ɗanyi maka wasu abubuwan da ka biya wasu buƙatun, ko amma ji haka ana zaman lahiya ka iso kawai, ina ba sa yi. Kaga kawai akwai wanda shi ho, in kaga an kira shi to akwai matsala. Akwai wanda ya ga lambar mata ta ya san da wallahi gidan babu lahiya, ko sayo ko kuma ya ƙare. Allah ya sauwaƙe. Kaga ba a sa ba namiji da wannan, da daga cikin abin da namiji ya tsana, kawo kawo namiji duk namijin duniya kowane iri ne in shike ba duk masu kudin tawo kudi ko ya tsani kawo kawo Allah ta akwai lokacin da ake biyo da ake biyo da bukata a ce akwai bukatun kaza da kaza akwai lokacin da in wani namiji na cikin wata situation to ko akwai matsala ba a radar da ita sai ai hakuri zuwa wani lokaci na gaba sai ba su sai lalata shi yare kin abun kafin lokacin da yake take ga ya dawo annatse amma yanzu ga mutum yana cikin rikici ya hargitse kuma da ƙara mai wani rikici tabaqan an tabaqi Allah ya sauwaki sai yasa wani kawai ma in yayi hijiran ka zai zo mun zo irin lokacin da maza suke ke yi mata ke yaji an zo lokacin da namiji ke yi mata yaji cikin gida sai ga yayi ta ya bar gida bai ƙara komowa sai in kwana kashi saboda rikicinta Allah rawa mana irin wa'annan mata Allah kaka jarabe mu da zama da irin wa'annan matan wai ta wannan ta daban ce Aisha Allah ya kara mata ya da manzo Allah yana ji da ita sallallahu alaihi wasallam eh har ta kai sahabbai sun san cewa suna yawaita wa makawo manzo Allah kyauta a lokacin da annabi ke dakin Aisha kamar ruwan da ke da wata kyauta ko sai annabi bai amsa zakka ko sadaka amma kyauta ana bai wa manzon Allah ita amma sadaka zakka manzo Allah baya ci sallallahu to suna kawo manzon Allah kyauta a ranakun da yake dakin Aisha kai ai gidan annabi aka yi zanga zanga matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su ba su yarda ba dan ni ita ga dace mu ci a gidan da za a kawo kyauta sai ba a kawo kyauta sai ranar ta annabi ka hana sahabbai kawo kyauta a dakin Aisha kadai su ba su ce kada a kawo ba amma a ji tsoron Allah a dinga adalci a daga su mata ba an gaji ba wani ce baka bina diki ba to baka hada su ba wallahi in dai kana da tarar mata ka guda to ka taiwa annabi salati ka taiwa Allah godiya har yanzu baka shiga cikin listin munafikai ba amma kana karawa kan ka shiga cikin wannan listin a wajen mata haka ne ko Allah ya sa mu wange lafiya Allah ya sa mu wange lafiya kana take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yu'jibuhu at-tayammun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi yu'jibuhu at-tayammun yana birge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tayammun shine ya farawa da dama fi tanahulihi wajen sanya takalminsa ma'ana annabin Allah in zai sanya takalmi yana fara sa kafar dama kafin kafar hagu in zai sanya riga ma haka yake yi ina fatar mun fahimta mafhum zai shigo masallaci kafar dama yake fara sanyawa annabi yana birge manzon Allah ya fara sanya takalmi ya fara da dama fi tanahulihi gun sanya takalminsa da ma tafiya wa tarajjulihi da kuma gyaran gashinsa in zai fara da gyara gashinsa da gyara shata gemansa to yana fara da kotan dama ko kun fahimta in zai tafi zai fara tafiya yana daga kafar dama yana fara da ita ne in zai sa yana sa dama ne sannan kuma in zai gyara gashinsa wannan kina ga cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashin kai kuma yana bada har yana bada shi ma a wanke masa da dubi itikabi manzon Allah yake yi saboda tsabar annabin Allah dan wanka ne sallallahu alaihi wasallam sai daga ga kai yana da wuya a cimma malamai da ustazai iya wanka haka ne ko koyi da wa da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah dan wanka ne manzon Allah yana cikin masallaci na itikafi zai zuro kansa a gida ma za su dan sa masa shanku a dan wanke gashin kai a dan gyara masa a ce masa shi saboda ya zama to kullun cikin tsamtsam annabin Allah yake to in zai wanke gashin in zai shace gashin sa ya sa asa guya ya shace gashin to yana fara da bangaren dama kai ma yanzu kana amfani da asuwa ku kuma bus kake saka kai kaza su irin na samarin zamani to sai ka fara da koten dama sunna ce kai da mi dama haka wajen geme yana fara sawa yana fara gyara dama kafin hagu shine wa tarajjulihi wa tuhuri da kuma tsarkin sa in yazo tsarki wanka da arwalla duka yana fara gabatar da bangaren dama gabanin bangaren hagu cikin wankan jaraba sai ya wanke bangaren dama sai ya je da bangaren hagu haka wajen arwalla sai ya wanke bangaren dama ya wanke bangaren hagu wa fi sha'nihi kullihi haka cikin al'amarin manzon Allah na rayuwa baki daya annabin Allah yana birge sai ya fara da abun da ya shafi dama gabanin abun da ya shafi gabanin abun da ya shafi hagu wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka a gurguje cewa ashe ana buƙatar ayyukan alkhairi ka fara da ni da dama aikin alkhairi ka fara da da dama sannan kuma ba laifi mutun ya iski gashin ka sai ya gyara shi ya sake sa in zai kula da shi babu laifi ba laifi ka saki gashin ka ka tara gashi ka dinga gyara shi babu laifi a musulunci kaga gari ka ce a wanga rasta ne a inda har mutun zai iya kula da shi ya tsuntace sa ba laifi kuma yana tattara mu cewa ashe annabin Allah sallallahu alaihi wasallam baya rabuwa da abin da yake gyara gashi da shi aswa abin nan asagu aka ce ababe guda uku manzo Allah baya rabuwa da su da tirare da aswaki da abin gyaran gashi manzo Allah baya rabuwa da wayannan ababen guda uku manzo Allah baya rabuwa da mi da aswaki in yazo zai shiga gida wajen mata tsaya yake yi bakin kuwa sai dan ruwa sukin bakin sai dan goyi saboda zai shiga wajen iyali mata akwai daraja gare su wasu suka rama kansu wallahi amma da akwai daraja gare su su ne suka saki kimar ta su kawai suka zama rikici kullu Allah ya sauke to in zai shiga gida sai ya tsaya ya tsaftace bakin sa da kyau duka hatta yawun bakin manzon Allah an shi suke yi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma haka wajen gyaran gashi yana yawo da abun gyaran gashi sannan kuma yana yawaita yawo da tirare daga cikin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so to sai tambaya to miye hukuncin wanda yayi arwalla ko wanka sai ya fara da wanki bangaren hagu kafin dama wanda suka ce wankan sa ko arwallar sa yayi amma dai yayi abinda yayi sabo yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba suka ce ba wanda zai ci arwallar sa bata yi ba sai dai kan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin karshe al hadithul ashir an nu'aym al mujmir an abi hurairah radiyallahu anhu daga nu'aym al-mujmir daga aba hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa annahu qala tabbas annabin Allah ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjilina min atharil wudu annabin Allah ya ce inna ummati tabbas al-ummata kusan manzon Allah yana ji da al'umma sa ko sallallahu alaihi wa sallam yace inna ummati ba shakka al-ummata yud'auna al-fi'l mabni liman lam yuzkar fa'iluhu haka ne ba ga yiwa zai kira ba za a yi musu kira na Allah zai sa a kira su kira na girmamawa sai ka fassara ka ce inna ummati yud'auna al-ummata Allah zai sa a kira su kira na girmamawa a yaushe yawmal qiyamati ranar tashin al-qiyama gurran za su suna masu alamun haske shine gurran al-ghurr shine abin da ya shafi hasken da yake a goshi hasken da yake goshin mutum to suna masu alamun haske a goshinsu sannan kuma muhajjilin shi da abin da ya shafi haske a sauran gabobi irin kamar in ka dauki misalin doki inda kafafunsa in ya zama to ya canza kalar shi ke tahajjil at-tahajjil kenan ko to kenan da hannaye da guwaya da tunanu ko za su tashi suna haske me dalilin yin haskensu sai ce min asaril wudu'i saboda kufan arwalla alamun yin arwalla a duniya sai ce faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al duk wanda ya samu dama sai ya ƙara haskensa to ya ƙara wa fi lafdin akhar a cikin wani lafadi na daban ra'aitu aba hurairah radiyallahu anhu yatawaddau faghasala wajhahu wa yadayhi yace naga aba hurairah shiwa waye fadi wannan nu'aym dan mujmar shine ya fadi wannan yace naga aba hurairah Allah ya kara masa yarda ya tawaddu yana yin arwalla ai kusa aba hurairah ko sahabin annabi muhammad fa ghasala wajhahu sai ya wanke huskarsa wayadaihi da hannayensa hatta ka da yablugha almankibain yace kadan aba hurairah ya kai da dantsan da ya falkin sa yana wankewa kadan ya saura ya kai da kafadar sa shine almankibain shi abu da shike wanke hannu cina arwalla ne ya wanke kadan ya saura ya zo da kafadarsa summa ghasala rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa hatta rafa'a ila sa'il sai da daga wajen kauro ai musan kauro ko wajen kashin barwargi sai huci kenan summa qala sai ya ce inji aba hurairah ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah yana fada yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati tabbas al-ummata za a kira su kira na girmamawa a ranar tashi al-qiyama gurran suna masu haske dandin haske muhajjilina ay haskakawa ta gabobi min atharil wudu'i ta dalilin yin arwalla na gurabun arwalla faman istata'a minkum an yuthila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al duk wanda yake da damar ne ya ƙara haskensa da kuma watan hasken gabobin sa da hasken huskar sa to ya aikata wa fi lafdhin li muslim samitu khalili a cikin wani lafazi na al-imamu su ci naji masoyina badadayina sallallahu alaihi wasallam ya kulla cewa tablughul hilyatu min al-mu'min haythu yablughul wudu kawar mai imani tana ka inda yake wanke arwalla yake yin arwallarsa kawar mai imani al-hilya shine ado adam mai imani yana kai a inda yake wanke wankewa gun arwallarsa a ƙarshe to shin wai ya halitta mutun ya ƙara akan yadda musulunci ya karantar malasu da tona kamar haka suka ce aikin Abu Hurairah kadai anan duk da ba a ga aikin Abu Hurairah kadai anan dan yayi to bai zaman towa dalili akan cewa a aji hadisan da suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya wanke daidai abun bai ƙara ba sannan kuma suka ce falar cewa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al suka ce wannan zance ana iya doka cewa zance ne na Abu Hurairah ba zance Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba daga wannan dai hadisi yana karanta da mu cewa idan mutun ya mutu yana yin arwalla ya mutu da imani to zai tashi a ranar tashin alkiyama yana mai haske a hurare guda biyar a huska a jikinsa huska da hannaye da kafafuwa suna yin kyalli saboda dalilin yin arwalla wannan ya sanya har ma wasu mutane za su zo shan ruwan Al-Kautsar to sai mala'iku suna korarsu daga cikin al'ummar manzon Allah sallam sai annabi na cewa ku bar su al'ummata ci al'ummata da su ci la baddalu wa ghayyaru min ba'dikum annabin Allah ai sun canza sun yi abin da baka yi bayan shudewarka kaga wannan dadin ka tsaya inda manzon Allah ya tsaya kenan asbuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko annabin Allah ya wadatar muna in ga manzon Allah wallahi zancen kowa ba mu dokawa ko in dai ga annabi zance na annabin Allah to ba wanda zaka rike zancensa sai shi shugaban halitta saboda shi ne Allah ya turo a matsayin annabi kuma manzo kuma shi aka turo da da'awa da annabta da karantarwa duk wanda zai zo sai dai ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta kurakure Allah subhanahu wataala ya yafe muna ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya ya ƙara mana imani da ikhlasi a zukata ya raba mu da keta da hasala a cikin zuciya ya sanya mu zamanto masu juna dan Allah ya kuma ba mu ikon tabbaka sunnonin annabi a rayuwa ya taimake mu da bid'a a cikin ayyuka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan aiki ya kuma karbi rayuwar mu na masu imani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.